أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر عرمو يكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسلتوا تردكو تشكيوني سابا شرنا فتن رحمة شرن ديكي باكو داما دومن أيكو لتمويوك وعند سكشا في أديد درايوة زوا قمال الدومن سامو مفتا كما أنا يأيكو من داسا قنن تنبوي تشكيوني نشريني tayar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 8 ga watan Sha'ban na shekara ta 1445 bayan jira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi Oyen babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Sasan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo. Akan kallon sai assalamu da masu kallo.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Dai kai sai zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko da tambaya ta farko take cewa mallan menene hukuncin karanta alkur'ani da kuma yin addu'o'i tare da kristoci? Yace yana karatu ne a jami'a, hakan yasa a ajin su akwai kristoci da yawa. Saboda haka ya sanya idan za a yi addu'a ko saukar alkur'ani dukkan suke haduwa, idan an gama yin addu'o'in sai su ma a ce su yi tasu addu'ar.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu koyaushe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita addu'a kowa ma yana roƙon Allah, musulmi ne da wanda ba musulmi, kowa yana roƙon Allah, kuma Allah yakan ansa addu'ar kowa ma da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, musamman idan ya yi ta a cikin wani yanayi na tsanani na wahala kuma ya tsantsanta addu'ar ga Allah shi kadai ba tare da shirka ba, to sai ga Allah ya ansa addu'arsa. Amma yujibul muttar idza da'ahu yashfa'u, mushrikai Allah ya gaya mana cewa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin, sun shiga rigin ruwa sai su yi ta roƙon Allah da ikhlasi, sai bayan Allah ya kubutar da su ya arshe addu'a su kuma sai su da su ci gaba da shirka. So ita addu'a ba a ce musulmi kaɗai yake addu'a ba, wanda ba musulmi zai yi addu'a, kuma Allah yakan anshi addu'ar musulmi, yakan anshi addu'ar da ba musulmi ba in yana cikin tsanani kuma ya tsantsanta addu'ar ga Allah shi kaɗai. Maganar ana tare a guda, wannan su yi nasu, waɗannan su yi nasu, wannan duk ba zai yi tasiri ga addu'ar ku ba, ko da su za su yi tashin ma haɗe da shirka, ku dai kun yi takun da ikhlasi shikenan. Na san aka ce za a karanta Qur'ani ba su ne za su karanta ba, ba wai su za a ba Qur'ani su karanta ba, tunda ba addininsu ba ne ba su ma iya karanta Qur'ani ba, ku dai za a ce ku karanta Qur'ani. Kuma idan kuka karɓa kuka karanta kuka yi tawassuli da abinda kuka karanta ba abin nan ba wani abu. Duk da cewa mun sha maganar cewa babu wani saukar Qur'ani a ce za a yi sauka, wannan ba sunna ba ce, ba koyarwa ba ce ta musulunci, babu inda annabi ya taɓa bada wannan koyarwar cewa wani abu ya faru a tare a yi sauka, wannan bid'a ce ba ta da asali a addini. An ce karanta Al-Qur'ani kai tawassuli da shi, wannan ba sai kun yi gangami ba, kai kadai kana gida kai karatun Qur'ani kamar yadda kowane musulmi ke karanta Qur'ani a kullum da safe da yamma da daddare zai kwanta, kai karatu Al-Qur'ani kai tawassuli da shi. Amma magana a zuwa rarraba Qur'ani wannan karanta ne karanta kuma ce an yi sauka, wannan ba ma saukan ku kai ba, kowa dai ya karanta ya abin da ya karanta, kuma kowa aikin sa kadai ake dubawa, ba wai tarawa ake yi ba, wannan yayi wannan ya tara a ce kun yi abu kaza, wallahi salil insan illa ma sa'a, kowa aikin sa, wala amila salihan fali nafsihi, shi kowa ya yi aiki nashi ne, shi na kansa ne, ba maganar wani ya yi a haɗa da wannan a ce to an yi sauka, haka ba ma saukar ba ce da ake ganin an yi. To ku yi addu'a ma ku haƙo, ku yi a ce a yi addu'a Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo abin nan, ba tare da wani protocol ba, an yi wani tsari na musamman, to ana babu komai a ciki saboda haka akwai sarar in ana cikin wani larura a ce a taru a je a yi dandazo a je a yi wasu salloli sana a yi addu'a wanda duk ba ya da asali a koyarwa ta sunna a koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar za ku yi addu'a da waɗanda ba musulmi ba a gurin wannan duk bai hana ku yi addu'ar ku su ba kuma suna so za su iya yin ta su
sai wannan shi kuma yake cewa malam tun yana yaro ne ya tashi da son sautin karatun Sheikh Shuraib har ya zama ne yana kwaikwayon karatun sa mamuriyar sa ta zama irin tasa to sai ya ji wasu malamai na cewa hakan bid'a ne shine yake neman ƙarin bayani
to me ya zama bid'a shi karatun alqur'ani kana yin shi ne gwargwadon yadda Allah ya sauki maka aka karanta alqur'ani yadda yake da sauki a bakinka zai iya yi wa kana karanta qur'ani kana bin wuriyar husari saboda ita ce ka saba bi sanda kake koya ya kafi jin saukin karatun haka in ka ce za ka bi wata murya daban ba kai kanka ma wani lokaci lashu'uriyar ba wai ka sa wa kanka ne cewa bari in bi muryar sa ba a saboda har kake ka saba karantawa kamar yadda shi bai tabe ki ko shi ne malaminka ya karantar da kai ko ku a ta bibiyar abinda kake bi yau da gobe sai muryar ta zama ya malami a makaranta in ka shiga makarantu da yake koyar da alqur'ani malamin da yake koyar da dalibai kusan duk inda ya daga su daga ya aje su aje haka suke dauka alqur'ana to wani haka muryar za ta zarce to sai ka ce ai sai ya canza ya kirkiro tashi muryar ba haka ba yayi bid'a wannan maganar ba ta da kangado ko kada in mutun zai yi kakalai ya ce sai yayi muryar wani yana bata alqur'anin kuma ce ya ce shi sai ya kwaikwayi muryar Abdul Basit Abdul Samad yana kokarin kwaikwaya amma wajen kwaikwayon kuma yana tabata alqur'ani to wannan bai halatta ba dan tana muryar Abdul Basit ba saboda alqur'ani yake batawa amma da ce zai yi daidai yadda ake so a karanta alqur'ani wannan ba shi da wani abin da daga cikin waɗanda suka yi rubutu a wannan babin akwai da ya rubuta wannan maganar amma maganar tashi ba haka take ba su malamai sun masa martani cewa ba laifi bane dan ka bi yadda sautin malamin ka yake abin shi kake karatu shi yake koya maka ka tashi ka saba zaka samu yanzu misali da yaran da suke shiga musabakar Qur'ani a kasar mu kusan miliyan 1 suke yi saboda yawanci malaman musabakar shi ma daman cin dan musabakar ne shi ba haka aka koya masa to ya tashi da wannan miliyan kowa ya zo ya hau kujerar musabakar zaka ji irin miliyan 1 ce da wanda ya fito daga Kano daga Jigawa daga Katsina daga Bauchi daga ina ne duk sai ka samu miliyan 1 dai ake ta mai saboda yawanci matasan da suka rika yin wannan zaka samu duk akwai wato daukan karatu a gurin juna
da sai wannan ita kuma take cewa malam ita ma'aikaciyar lafiya ce to sai maza suna kiranta domin neman shawara da ta shafi iyalinsu game da lafiya tace to ta lura mai gidanta hakan na bata masa rai amma kuma bai hana ta ba shi take tambayar shin idan ta daina daukar wayarsa a gaban mai gidan nata hakan ba zai zama haici ba
dai har yana bata rai ai hana ta shi hani ba wai sai an fito an ce daina ba ce al-labibu takfihi al-ishara mai hankali alama ba ta ishe shi ba sai an yi magana kin yi ka ganin shi ya bace zaki san baya so daidai yake da ce bari har ma ya fi ya ce kakki in ya ce kakki ba lalle ne ran shi ya bace ba yake amma yanzu ran shi ya bace a gaban ki saboda ka ya hana ki din ne baya so da abin da baya so ki daina yi kuma akwai fitina a ciki tana matar aure wasu maza su rika neman wani su rika bugo wai suna neman shawara akan iyan su je asibiti in wani abu ne amma suna maza suna bugo wai ki kullun kina daukar wayar maza a wannan barar tana za ta iya shiga yana da gaskiya kuma in ya shiru ma abin ya ci gaba da haka ina ga shi ma bai nuna soyayya da kishin ki ba ya kamata ya kishin ki ya tsare ki daga duk wani abu da zai iya jefa ki cikin fitina ko ya jefa auren ki cikin matsala
to tun karshen gabar tambayar nata shine idan ta ne daukar a gaban sa tana dauka amma ba a gaban sa ba
shine ai tayi abinda ba shi yake so ba tayi a gaban sa ya nuna baya so to kuma sai tayi abu a bayan idan sa
sanin take yake cewa malam nafilar bayan idar da sallar juma'a shin a cikin masallaci ake yi ko sai mutun ya koma gida kuma raka'a biyu ya tabbata hadisi hukuwa raka'a hudu
hadisin ibnu umar da cewa wa raka'atai ne ba'dal juma'ati fi baitihi yana raka'a biyu bayan juma'a gidansa sana hadisin abu huraira da hadisin anas nake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai sallar raka'a bin sallah sallar raka'a hudu bayan juma'a arba salli arba'an ba'da juma'a ba'da salatul juma'a sallar raka'a hudu saboda sunna yin sallah ko dai raka'a biyu ko raka'a hudu kana iya yin ta a gida kana iya yin ta a masallaci amma yin ta a masallaci yafi akan yin ta afwan yin ta a gida yafi akan yin ta a masallaci amma bambancewa da cewa in a masallaci zaka kai hudu a gida zaka kai biyu wannan bambancewar ba ta da asali ba ta da dalili saboda haka abinda zaka yi shine kai sallar raka'a biyu ko kai sallar raka'a hudu bayan sallar juma'a ko dai a gida ko a masallaci amma kai ta a gida yafi
to sai ki tambaya shi kuma shin ya halatta a yi hakika da dabbobi dangin su shanu da raguma
ya halatta kikar ta yi amma dai wanda ya yi shi da raguna ya fi samun ladan sunna cikakkiya amma ba laifi ba ne don an yi hakika da ragumi ko an yi da saniya cikin dabbobin ni'ima bahimatul an'am
to suna tambaye ta ba take cewa menene matsayin bin sallar jana'iza ga mata
babu komai sallar jana'iza su yi sallar jana'iza dama abinda aka wasu malamai suka karhanta shi ne raka jana'izar har zuwa kabari hadisin umma atiya take cewa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il jana'iz wa lam yu'zim alaina nabi ya hana mu bi raka jana'iza wato makabarta amma bai karfafa hanin ba wala bai karfafa hanin ba shi ba wanda ya nuna ba hani ne na haramci ba shi yasa wasu suka ce hani ne na karaha wasu suka ce ba hani ne na karahatu tanzi wato ba haka aka so ba amma in an yi ba a laifi ba to amma dai sallar ita wannan ana yi mata za su yi sallar jana'iza
to sai mai tambaya na gaba yake cewa tambayar sa ita ce wanda yake yin azumin kafara bai karasa ba kuma sai azumin ramadan ya zo shi me ya kamata yayi
sai da dakata sai yayi na ramadan in ya gama ramadan aka yi sallar ranar kashe garin sallah sai dora wato zai sha ranar sallah dan haramun ne ai azumi ranar sallah baka ranar sallah ba zai ci gaba da azumin sa na kafara ba amma kashe gari washe garin sallah to zai dora ya ci gaba da yin azumin sa na kafara
to sai wannan tambaya ita ma dai akan azumi ne yake tashin wanda yake yin azumin litinin da alhamis ko da yaushe idan kwanakin ayyamul bayt sun zo zai iya yin su tunda wasu lokutan ayyamul bayt din suna fara daga litinin ko kuma daga alhamis
kwarai kuwa ai dan kana yin azumin dan kana yin azumin litinin da alhamis wannan baya hana ka azumci ayyamul bayt in kuma waɗannan fararen kwanakin suka zo daidai ranar litinin ta shigo ciki ko alhamis ta shigo ciki wannan ƙarin lada ne daman can ka saba yin azumi a waɗannan ranakun kuma gashi sun faɗo a cikin kuma ranakun da har ila yau kake azumi suma a cikinsu to sai Allah ya rubuta maka ladan duk ya baka na kowace
to sai wannan sakon shi kuma yake cewa malam tambaya yake akan ingancin kissar mutumin da ke yin tasbihin bayan sallah ba akan ka'ida ba aka ce yana yin kowanne sau 99 ko sau 100 a maimakon haɗe su baki ɗaya sau 33 kowanne shi ne yake cewa sai mafarki an tashi kiyama ya rasa sakamakon tasbihinsa yake tambayar menene ingancin wannan kissa
ya yake yi
yana yin 99 ko 100 kowannensu maimakon 33
oho kowanne ya 99 maimakon 33 eh to ban san kissar ba amma dai ya saba wa shari'a ya saba ka'ida ka'ida abinda ta ce ko ya yi 10-10 ko ya yi 25-5 ko ya yi 33-33 ya ciki da abinnan kalmar la ilaha illallah a ƙarshe ko ya yi 33-33 ya ciki da na ƙarshe ya yi kabbara 34 ya ciki tamamul mi'a ya ciki 100 wannan shine abin da ya inganta sannan ko yayi 30 yayi subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar ya hada tasbihi da tahmidi da takbiri 33 sannan ya saki yansa 33 har yayi 99 wato ya ringa dunkule su 33 wannan duka ya tabbata a sunna kullum kure su gaba dai su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi hayya 33 ga 90 yayi 99 ne kenan
to sai nake cewa mallan idan mutun ya jingina gona ko abun hawa ko dabbobin ni'ima ko kuma wayar hannu shin ya halatta yayi amfani da su
wala ba aka ba shi jingina
shi ya karbi jingina
ba halatta mutun ya baka kayan sa jingina kai kuma ka riga amfani da su jingina ana yin ta in an karbi bashi a gurinka a baka wani abu da zaka rike dan ya zama maka security na wannan bashin kada ya zama ya salwanta in kuntu ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda shi kuna halin tafiya ba ku samu wanda zai rubuta muku bashi ba to a karbi a ba da jingina da za a karba to ita jingina aka ba mutum to baya halatta ita kuma jingina ta zama abin amfanin sa sai ya zama kamar riba yake ci ya bada bashi kuma yana cin gajiyar bashinsa bayan kuma za a da masa da abin da dinsa to wannan manfa'a da zai samu ta bashin da ya bayar ta hanyar abin da aka bashi jingina riba ce ba ta halatta ba kamar yadda yawanci a ƙauyuka suke yi mutum ya bada bashi ya karbi jinginar gona kuma daga baya ya tano mai gonar kafin a biya shi bashinsa wannan haramun ne akwai abin da aka yadda ka amfana da shi idan kai ma kana wahidimta ma abin kamar mutum ya baka jinginar dabbarsa tunda ya karɓi kuɗin ka rance sai baka saniyarsa jingina baka ciyar da ita ka shayar da ita duk da ya baka jingina baka bar ta mutu ba to amma kuma ya halatta ka tatsunonanta sakamakon wannan wahalar da kake mata ko doki ne ya baka jingina kana ciyar da shi ya halatta ka hau ka yawo ka je kai bukatar ka gwargwadon wato ciyar da shi da kake kaga ba wai magana ce ta ka karba kawai kana amfani da shi ba sai dan hidima da kake masa to shi ma ya halatta ya hidimta maka wannan ya halatta amma kamar ka karbi jinginar motar sa misali mota da an cire battery aka yi parking da ta shikenan ba abin da zai same ba ta bukatar ci da sha da wasu hidindimu sai an tashi hawanta a sa battery a hau to wannan ba halatta ka ce za ka rika hawa tunda yanzu tana hannunka ko ya baka jinginar a gidansa ka sa yan haya ko wani abu duk wannan haramun ne in kai haka kuma ka ci riba to in waya ce ba ita ba za ka sa sim ba kana kiran mutane ko ana kiran ka da ita
shi kuma yake cewa mallan shin ko yana halatta ga wanda ya taba yin aikin umara ya sake koma wata shekara domin ya yi wata umarar ga mutane sama da 10 da niyya daya
ana yi wa wanda ba bai taba umara ba ana iya masa umara in ya zato ya mutu ko kuma bai da ikon yi saboda rashin lafiya ko tsufa da ba zai iya bashi zai yi umarar da ba ko gajiyawa ya samu misali yana fama da kafafuwansa ko wani abu ba zai iya komai ba to wanda ya halatta a je a yi masa umara amma idan mai lafiya raye ne lafiyayye ba a yi masa umara umararsa in bai taɓa yi ba ko hajji bai taɓa yi ba shikenan daman can wanda yake da iko aka ce yayi kuma duk sanda ya samu iko ko wani ya je yayi zai je dole akan tana kansa kaga ba magaba ba ne hikimar da ya masa saboda haka mutumin da iyayensa misali suka rasu ba su taɓa yin hajji ba ko saboda umara ba ya je yayi umararsa ya iya yi musu umara ba da shi ba su taɓa yi ba amma suna nan da rai to biya musu sosai sai dai in tsufa ne ya hana su zuwa kuma ba su taɓa yi ba to sai ya yi musu wannan babu komai
to yi ga mutum 10 da niyya ɗaya fa
a'a ba kowanne da kowanne sai ka je ka dauko masa ihrami daga miqatin da wasu malami suka ce daga miqatin sa to idan miqatin sa daga Madina yake daukowa sai ka je Madina in miqatin sa daga rabin yake dauko sai ka je rabin ka dauko masa miƙatin sa daga miƙatin sa zaka je ka dauko masa irawun sa ka zo kai masa in ka gama to ka gama ta daya sai ka kuma komawa kaga kai kanka ka san kai dauko kanka aiki a wannan barar umara goma a cikin lokaci daya abu ne mai wahalar gaske
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallam inda yake akwai yawan sauro sosai su da kai yake yin sallar dare akan katifarsa cikin net mana cikin ragar gidan sauro yace amma gidan sauron nasa irin wanda mutum zai iya mikewa ne a ciki a tsaye shi ne ke tambayar menene halaccin hakan da yake
to babu babu komai shi ta sallah idan zaka yi ta yadda ake so kana cikin gidan sauro ko ma cikin gidan me kake ba wani ba wani abu ba ya da wani tasiri a cikin sallarka
iyakan katifar ba
eh babu komai kai ta sallah kan katifa
to sai yake cewa mallam shin ya halatta ya tar kaya a hanyar kasuwa domin amfanin kansa
a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a tari masu kawo kaya kasuwa a bakin gari ko a wajen gari ko akan hanya a saya a hannunsu a bari sai sun kawo kasuwa sauraka a saya a gurinsu tare da sun san me ake sayar da abin da a kasuwa ba za a cuce su ba Annabi ya hana wannan sawa kai kadai zaka amfana da shi ko zaka kai kasuwa ne kai ma ka sayar ba bambanci ba ce kai in amfanin kanka ne ba to ka tare su ka saya ai zaka yi cutar da su me yasa aka ce a bari su zo ai dan kada a cuce su sannan kuma kada ka zama musu simsar ka ce kai zaka yi musu dillanci ka ce ba za ka bari su kasa kayansu ba ko su samu masu sai a'a sai dai kai ka shiga tsakiya to anan kaga za a iya zalunta su za a yi hada baki da kai a cuce su kuma sannan wani sauki da za a samu daga wajensu kana iya hanawa kai ma in kai ne a tsakiya za su iya sayarwa da sauki wataƙila inda ba wani wanda yake ya shiga ya kasa ya tsari za su iya sayarwa su amma wani ya shiga tsakiya sai ya sa kuɗi da yawa ƙila ya musu alkawari ko su cewa ko sun yi alkawari da shi abin da aka samu yana da kaso kaza to zai so a samu kuɗin da yawa saboda kasansa shi ma ya ƙaru duk aka hada wannan saboda shi musulunci so yake a kasuwanci a bar abin ya tafi wato ba tare da wani sarƙaƙiya ba tare da wasu sun shiga sun kawo wani tarnaƙi a ciki ba a bar shi ya tafi haka nan cikin ruwan sanyi salin alin saboda mai kaya kawo kaya kasuwa ce ka zo ka kawo gashi nawa za a saya nawa za ka saya kaza kaza in ba aka taya ba ka sayar ba wani ya zo ya taya shi kuma in gaya baka ka sayar masa amma a tare ka a waje za a yi cutar ka a zo a saka wani ya zama shi ne dillali sai an biyo ta hannunsa za a sai kayan ka shi ma za a iya cutar ka ko kuma a yi amfani da wannan damar ya cuci masu yan kasuwa ya hana su samu kayan da sauki
to sai wani ke cewa mallam tambayar sa ita ce ko akwai wata addu'a da zai rika yi domin kudin da ake biyan sa su yi albarka
to ba wani addu'a da zan iya ce maka ga ta kudin ka ne su yi albarka abinda za su kai kudin ka su yi albarka ya zama ne kana da gaskiya na ce fa yin sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihim da abinda kake yi na kasuwanci ne na aiki ne na menene in dai zaka yi gaskiya babu wani kumbiya kumbiya babu wani kuluku babu wani cuta to sai Allah ya sanya albarka a cikin abin da ɗinka kana iya kuma addu'a Allahumma barik li fi ma ataitani irin cikin addu'o'inka ka riga faɗar haka Allah ka sa albarka cikin abin da ka bani
to sai yake cewa mallam macin da take karatu a jami'a sai mijinta ya rasu shin ya za ta yi wajen yin takaba
to idan tana shiga jami'a karatu lokacin karatu ne babu laifi ta je ta yi karatu ta dawo duk abin da ya zama larura tunda ta zama ta larura mai takaba tana iya yin ta ce tana tafiya asibiti misali karɓar magani mijinta ya rasu za ta ci gaba da zuwa karɓar maganin nan haka na waje take karatu ko tana aikin da aka hana ta hutun takaba bata kuma zo ba za a kube ta to nan za ta iya zuwa amma iya wannan larurar ta fada da abun ta tafi makaranta ta biya ta je ta gaida wace ta je ta ziyarci wace ta je wannan kuma ta shiga hurumin mamacin amma ta je iya karatun ta ana tashi ta da gida kuma an tashi iya karatun ta da gida wannan ba laifi
to sai ne ki ce mallam ne tambaya ce yake da ita mutum ne addu'a ta neman tsari da shari sai ya hada da fi dunya wal akhirah shi ne ke tambaye mallam ya hukuncin furucin nan nasu a shari'ance shin dama akwai shari ne a lahira
to da abin da ba alheri ba sharri ne duk wani abin da ba alheri ba to sharri ne a lahira akwai abu mai dadi mai kyau da kowa yake so alheri ne akwai abin da mara dadi ne mara kyau sakamako mara dadi ai ba alheri bane an ce alkhairi ana nufin abu mai kyau mai dadi da kowa yake so shine alkhairi sharri kuma abu akasin sa mara dadi da mutum baya so shine sharri Allah subhanahu wataala yana cewa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu kaga addu'a lahira akwai alkhairi akwai sharri wanda ya aiki gurgurdan kwayar komai yana alkhairi zai ga alkhairin addu'a lahira wanda ya kuma mumuna zai ga na sharri zai ganshi lahira kaga shi akwai sharri sharri shine da abin da ba zai maka dadi ba karuka Allah ya tsare ka da duk abin da ba zai maka dadi ba lahira
to sune ke cewa mallam yana tambaya ne game da ingancin maganar da ke cewa idan kwaro yana da jini ya mutu ko kuma mutun ya kashe shi yana saka da sallah ruwan kwarin ya taba jikinsa to najasa ne kamar kudin cizo idan zancin ya iganta hakan na nufin mutun ya taba najasa kina a cikin sallar kuma ya mutun zai da sallar da yake saka da yi
in yayi yawa ba wai dan kadan ba dan kadan ana yin afuwa da kudin cizo kudin sauro abin nan jinin kudin cizo ko jinin sauro dan kadan wannan baya da tasiri amma in yayi yawa ne ya taba nan shi ne suka ce a wanki amma in dan kadan ne haka wannan babu komai
ke sai ke cewa mallam tambaye sai ta ce wata kalma ce ake yawan fada shine ke so ya san ingancin maganar a addinance mutane sun yi fadan cewar Allah baya saban aiki
to in ka ce Allah baya saban aiki kana nufin duk wani aikin ubangiji jinsin aiki daban can Allah yana yin sa jinsin aikin daban can Allah yana yin sa ba wani abu ne sabo wanda da can baya yi ba to wannan daidai ne amma nau'in aikin shi wannan zai iya zama yana da farko yana da ƙarshe yanzu misali Allah subhanahu wataala yana magana aikin Allah ce Allah lam yazal mutakallima tun fil azal ba wani lokaci da aka ce gashi Allah baya magana a cikin lokacin daga baya ya fara magana kaga jinsin aikin daman can akwai shi amma nau'in kuma aikin zai zama ya tajaddada misali ubangiji subhanahu wataala ya saukar da yayi magana da annabi Musa alayhi salam a daidai lokacin ba wai maganar ta mantan tana can yana tayinta kawai buda kamar da suke cewa buda kawai aka yi jita a lokacin yayi magana da shi kaga ashe sabon abu ne a lokacin ya fara amma jinsin magana dama akwai ta a cikin aikin Allah Allah ya ce ma ya'tihim min rabbihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yalamun ba wani wa'azi sabo da zai zo musu daga ubangijinsu ana nufin ba wata aya sabuwa da za ta sauka kaga sabo ayar nan maganar Allah ce maganar Allah Allah ya sifanta ta da muhdath wato sabuwa saboda kaga ce Allah ba sabon aiki kana nufin aikin Allah gaba daya jinsi daya ne baya sa la ya tajaddad to wannan kuskure ne ba daidai bane saboda ka aikin jinsin aikin dama akwai shi amma nau'in sa'a haddinsa wannan ta tajaddata ana samu Allah ya ashe yana magana da wanda yaso a san da yaso a inda yaso saboda akwai wadanda Allah zai yi magana da su ranar gobe kiyama ranar bata zo ba in ta zo ne zai yi magana da su ce laysa minkum ahadun illa wa yukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamati wa laysa bainahuma turjuman ba ɗaya daga cikin ku inji Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya magana da shi ranar gobe kiyama babu tafinta tsakaninsu wannan ba yanzu bane amma za ta zo nan gaba kaga wani abu ne da zai zo dan gaba zai faru to in kana nufin irin wannan ma babu shi to wannan kuskure ne ba daidai bane amma jinsin maganar akwai ta dama saboda haka halittar mutum da aka halitta shi aka samar da shi yanzu aka samu shi a cikin mahaifiyarsa aka hura masa rai aka haife shi sabon halitta ne amma aikin halitta kuma jinsin aikin halitta wannan dama akwai shi Allah lam yazal khaliqan ba daga halittar wani da wani ne ya zama mai halitta ba daman yana jinsin halittar yana nan saboda haka in aka ce Allah baya sabon aiki ana nufin ma'ana aikin salaya tajaddad ba a samun sabo wanda yake da farko a nau'in sa wannan kuskure ne amma ana nufin kowane aiki na ubangiji jinsin sa daman can akwai shi wannan daidai ne saboda haka kalma ce wanda itlaqin ta haka bai dace ba a kore haka ce Allah baya sabon aiki haka za ta bada wata ma'ana mummuna wanda kuma ba lalle ita ake nufi ba
to sai wannan shugaban yake cewa mallan tambayar sa dangane da walima ne shin ya halatta a gabatar da walimar aure hade da wa'azi ma'ana wa'azin ya kasance gabanin auren ko kuma bayan sa kuma ya kasance auren ne munasabar shirye wannan wa'azin saboda yace su a yankin su idan sun gayyace irin wannan wa'azin malamai sukan ce bid'a ne shine ke tambayar ya abin yake
ba dai wani wa'azi da za a yi aure idan ka sani walima ce walima kuma ba wa'azi bane walima shine abincin da ake shiryawa a gayyaci mutane su ci so wannan shine abin da aka sani a walima ta'amul urs abincin anguwanci ko abincin aure amma ba wa'azi ba shi wa'azi wata munasaba ce kuma da banza ta sa ai wa'azi ranar juma'a ko ko a mutane dai suna buƙatar fadakarwa a taro a yi musu fadakarwa wannan ba wala ba amma a sa shi shine walima ko a hada shi da walima wannan ba shi da asali kamar yadda su malaman suke faɗa muku
to ne ke cewa mallan tambayar sa ita ce ya halatta mutum ya bi harami sallah daga hotel dinsa ta TV alhalin yana garin Makka
ta TV ba halatta wani ya bi sallah ta talabijin ko ta radio ce a yana jin liman ko yana ganin liman ta screen ya bi shi sallah zai iya bi shi sallah akwai hotel da suke manya-manya a jikin abin nan akwai masallatai a ciki waɗanda an yi su suna kana hango cikin farfajiyar masallaci kana hango inda mutane suka yi sahu to wasu daga cikin malamai sun ce wannan za a iya yin sallah a wannan gurin abin liman saboda ana hango inda liman yake babu komai amma dai ya fi mutum ya je inda sahu ya sadu da shi da juna ya yi sallah a cikin sahu waɗanda suke cikin farfajiyar da mutane aka ciko aka zo gurin kai ya nisa da abin nan ɗin amma ta talabijin ko ta rediyo na ba halatta.
Tun shi kuma yake cewa mallan tambayar sa yake cewa menene hukuncin sallar dare yin ta misalin karfe 11?
Ita sallar dare ai tana farawa daga zama sallar isha'i an fi so dai mutum ya jinkirta ta ya dan yi bacci ya farka ya sa ta a sulhun farko na dare ko su kai ta a sulhun karshe kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fantaha salatu ila sahar da karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a farkon dare ya tsake a dare amma da karshe dai ya dawo karshen dare yake sallarsa sulhun karshen dare na dare wanda daga shi zai dan kishingida kadan kira sallah asubahi sannan ya je sallah asubahi saboda haka ita sallar qiyamul layl tana farawa daga gama sallar isha'i da ne farkon farawarta.
Da sani ke cemalan shin iyaye suna da damar yin amfani da sadakin yarsu wajen siya mata kayan amfanin gida ba tare da sananta ba ko ko dole ne sai sun nemi shawararta?
A gaya mata sadaki na ta ne Allah cewa atun nisa sadaqatihinna Allah ya danganta sadakin zuwa gare su ya ce ku ba wa mata sadakinsu. Saboda ka sadaki na ita wadda aka aura ne nata ne mallakarta ne ba mallakar iyayenta ba ne to amma idan sun saya mata kaya ba ta sani ba suka sanar da ita daga baya ita kuma ya kamata ta yadda ka ta kawo wani rikici ta ce ita ai ba a sanar da ita ba amma dai a ka'ida kudin sadakinta nata ne.
To sai ke ce mallan shi ne ke fama da rashin lafiya sai ya je wajen masu ruqya sai suka ce masa akwai wani nau'i na ruqya da suke yi a wajen wanda za a kawo mara lafiyar a zauna da shi ana yi masa karatun alqur'ani a gefe guda kuma sai a kawo wani wanda yake yana da aljanu shi ma sai a fara yi masa karatun alqur'anin sai a ce masa shi wanda ke da jani yayi niyyar cewar duk abin da ke damun mara lafiyan nan Allah ya sa ya gani to sai in an jima kadan da karatun sai ya fara cewa batsaloliin da ke damun wannan mara lafiyan su ne kaza da kaza da kaza to bayan ya gama fada kuma sai su kara ce masa ya dau niyyar cewa Allah ya kawar da duk abin da ke damun wannan mara lafiyan to sai a ci gaba da yi masa karatun su biyu gaba ɗayan su sai an jima kuma shi mai wannan aljanin sai ya ce ya ga wasu ko salitu sun zo sun dauke wannan cutar da ke jikin mara lafiyan sun kone shi har ya zama toka to shine ke tambayar malam na menene matsayi ko kuma shin akwai irin wannan rukuyar a addinin musulunci
to wannan ko dai damfara ko kuma bokanci amma ba wai tace rukuya a addinin musulunci rukuya abin da ake nufi da rukuya mutum ne ba da lafiya ka karanta masa alqur'ani ko karanta masa addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki wannan ita ce rukuya fa ba wai wani abu bane da yake da wasu protocols yake da wasu bakarai yake da wasu hanyoyi masu wahalar ganewa yadda mutane suka dauka ita rukuya shine karanta mutum ayoyin alqur'ani mara lafiya a karanta masa ayoyin alqur'ani ko a karanta masa ayi masa tofi a masa addu'o'i a masa tofi shine rukuya fa amma duk wasu kare-kare da aka zo aka sassaka ko a ce ayo alqur'anin ma sai wasu na musamman a karanto daga wannan guri daga nan daga zazzabu guri iyanan kawai aka takaita ruqyar ko ruqyar kaza ga ayoyin da za a karanta ruqyar kaza ga nata ruqyar kaza ga nata wannan duk ba shi da asali shi alqur'ani gaba ɗaya shifa'un ne waraka ne ba ware wannan aka ce banda shi ba wannan da shi wannan shi na'am akwai surori da aka ayoyi da aka ambaci wani wata falala da nassi a kansu kamar ayatul kursi kamar qul a'udhu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas birabbil qul a'udhu birabbil falaq wannan ruwa wasu nusus sun zo a kansu amma baya ga waɗannan sauran duka alqur'ani ne wannan zulubil qur'ani ma huwa shifa'un linnas saboda kowanne yana zama waraka ne ga mutane maganar kuma a ce wai a ruqya aljani zai zo ba ta taimako ko ya bada wani magani ko ya fadi yadda cutar ta shiga jikin mutum ko wannan ko duk kare-kare ne na masu rukuyar wanda ba shi da tushe na'am akan aljani yakan iya talabbus da mutum yakan iya shiga jikin mutum kuma yakan iya yin magana haka da sautin shi mutumin daga zama yana mutum yana magana amma haƙiƙa aljanin ke abin da wannan zai iya yiwuwa talabbus shedani ya shige cikin mutum duk wani abu ne mai sauki da misalar sallallahu alaihi wasallam ya jiri bin bi adam majran dami yana shiga jikin mutum yana gudana magudanar jini saboda yana iya yin wannan alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas الذي يتخبطه الشيطان المرسيل وده شيطان yake shedan suke bige shi saboda shiga jikin sa da suka yi ko wani abu irin wannan to wannan duk zai faru amma yadda wasu suka fada da abin aka mai da abin wata damfara har ta kai ma wani zakaji za a kawo wani a ce wai shi yana iya bayanin an aljannin sun zo ko shine zai ce ga cutar da take jikin mutum shi wai aljannin ne zai ce kaza wannan duk damfara ce wai zato da fara ko kuma a'a inda gaske da aljanin suke mu'amala bokanci ne ba ta yadda aka ce ka dogara da wani bayanin aljanin nan da zai shiga jikin wani ya cutar da shi ba wanda zaka gaskata bane saboda ka zai gaya maka ƙarya zai gaya maka in har da gasken ba ne zai gaya maka ƙarya dai da wanda zai shiga jikin wani dan adam ya cutar da shi to ba wanda kuma zai baka labarin wani abu na magani ya ce maka kaza magani ne ka yadda ba suna ƙarya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ta'amulin su da bokaye in suka dauko gaskiya dai suka ba bokaye za su hargitsa ta da ƙarya dari su kuma su gaya wa mutane saboda ka baya halatta mutum ya dauki wannan salo da sunan ruqya kuma ya ce da shi ne zai wa mutane magani mutane kuma alƙa zuwa gunsa saboda haka da yawa waɗanda suke da awar ruqya a yau ba ruqya suke ta shari'a ba ruqya suke ta damfara ruqya suke ta bokanci ruqya suke ta cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba ta ruqya mutum salihin da aka san yana da salaha ba addu'a ce addu'a tana da alaka da salahin mutum, wato nagartarsa da tsoron Allah sa, da yadda aka ga takawarsa, sannan a ce to kai addu'a yadda ake bukata, ake fatan duk wani mutum da ake ganin yana da kyakkyawan kusanci da Ubangiji, ayi fatan ya addu'a Allah ya karba. Shikenan ake yi, amma taba jin da tarihi ba a ce ga wasu sun bude wani guri na ruqya, shi gashi nan ba da ba sana'a sai ruqya, babu wannan. Wani ta taba karanta tarihin wani sahabi ko tabi'i sai sana'a sai ruqya ba. To in kuma har akwai wadanda za su yi takama da addu'o'i, akwai Mujabud Da'awat ibnu Abi Dunya, yana da littafi sunansa Mujabud Da'awat, wadanda suka yi fice a tarihin musulunci addu'ar su ba ta faduwa, da zarar sun yi addu'a sai an karba. Cikin sahabbai an samu, cikin tabi'i, cikin addu'o'in tabi'i, yayi littafi guda ya tattara labarurukan su da irin addu'o'in da suka yi ta yi suna faruwa, amma ba su taba ji cewa wanda daga cikin su ya kafa wani sana'a sarƙuya ba. Shi kawai ana zuwa ana yin kankati ana biyan shi, yana ɗaukar ma'aikata wanda za su riƙa karanta Qur'ani izu kaza, ka karanta kana da albashi kaza. Wannan duka ci ne da Alƙur'ani, ci ne da dukiya, da addini, ci ne da ta hanyar damfara wanda baya halatta.
To sai tambaya ta gaba take cewa, malam, shin ana iya ganin mala'iku ko aljanu kafin a mutu?
Wanda ya zo mutuwa zai ga mala'iku, ko dai su zo masa da kyakkyawar kama, kamar da ya zo hadisin Bara ibn Azib, ko su zo masa da mummunar kama, gwargwadon aikinsu. In mutum ne mai na kware, su zo masa da kyakkyawar kama, ya gan su sun zauna gaban shi maddal basar, iya ganinsa. Idan kuma mutum ne wanda yake ya yi muna miyagun ayyuka, su ma ya gan su cikin wata kama mummuna, maddal, iya ganinsa. Suna dukan suna akhriju anfusakum, ku fitar da rawukanku, ana fusgar ransa da ƙarfi. Amma aljani wannan ba ya da alaka da mutuwa, aljani ba shi ke ɗaukar rai ba. So ba magana cewa wai ya zo mutuwa zai ga aljani, wannan ba shi da alaka da ɗaukar rai.
Tuma da laisaka da alkhairi. Masu sauraronmu da kallonmu duka da wannan kaka ƙarshen shirin a wannan mako, sai dai kuma za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na faturrahma@yahoo.com da kuma shafin faturrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tamar da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OOYN, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kanon Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.